Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 19 ga watan Satumban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaki a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira marigayya sarauniyar Ingila ta biyu Kamala mai mutunci wadda ta sado kar da kai yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi a London. Sannan yayin da shugabannin kasashen duniya ke tsunguma zuwa birnin New York wajen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya, kasar China wadda ke ta ƙara ƙarfi na mai da hankali kan wata hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kuma wadda ke taro a Geneva.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa ambaliyar ruwa da ake samu a wasu sassan Najeriya sanadiyar mamakon ruwan sama a kasar na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar kasar musamman mazauna karkara.
Kallani gona ta kai shakka 200 gaba ɗayan ruwa ya zo ya tafi da ita.
Idan muka leka Ghana kuwa za ku ji cewa yawan hijira na dubban al'umma daga jihohin arewa mai nisa kasar zuwa manyan birane na barazana ga harkar noma. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaki a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin kasar waɗanda ta sake kwacewa daga wurin Rasha cikin sauri a farkon wannan watan. Magajin garin Izum, Valery Machenko, ya gaya ma gidan talabijin na gwamnatin kasar cewa ana ta tono gawarwakin, ana kuma haƙar kaburbura, kuma ana jigilar gawarwaki zuwa Kharkiv. Za a ci gaba da wannan aikin zuwa ƙarin makonni biyu. Akwai kaburbura da dama, a cewar Machenko ya ƙara da cewa ba a dai samu ƙarin kaburburan ba tukunna, to amma masu hidimar haƙa da jigila na neman ƙarin kaburburan da mai yiwuwa akwai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ranar Asabar ya ce masu bincike sun gano sabbin alamomin da suka tabbatar cewa an azabtar da wasu daga cikin sojojin da aka binne a Izum. Daya daga cikin garuruwa sama da 20 da Ukraine ta sake kwatowa a yankin arewa maso gabashin Kharkiv waɗanda suka kasance ƙarƙashin ikon Rasha na tsawon watanni. Ya ce an samu garuruwaki 17 a kabari guda, wasu daga cikinsu ɗauke da alamomin azabtarwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira marigayya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu Kamala mai mutunci wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi gabanin hidimar jana'izarta da za a yi yau a babbar majami'ar nan ta Westminster Abbey da ke London. Ga dukkan mutanen Ingila, ga dukkan mutanen haɗaɗɗiyar masarautar Burtaniya, muna taya ku jimami, a cewar shugaba Biden bayan da ya kwashe minti uku yana rubuta wani sako a wani littafin sakonnin ta'aziyya a ginin Manchester House mallakin masarautar wanda ke daura da fadar Buckingham Palace a birnin na London. Ya ƙara da cewa sarauniyar tana tuna masa mahaifiyarsa a marigayya, kuma a lokacin da suka haɗu a tabakinsa ta yi ta kawo min abinci, ni ko sai cin duk abin da ta sa gabana nake ta yi. A halin da ake ciki kuma na tuntuɓi wani ɗan asalin Najeriya ɗan jam'iyyar Conservative mai mulki Malam Yunani Shibkau Gora kan shirin jana'izar sarauniyar da wasu abubuwa masu alaka da sarauniyar, sai ya ce
Malam Ibrahim, abin da zan ce anan shine Allah ya ji kanta ya sa ta huta ya yi mata rahama. Shugabannin kasashe na duniya gaba ɗaya sun halarta a nan kasar Ingila.
Daga lokacin da sarauniya ta rasu zuwa yanzu, shin 'yan Burtaniya sun nuna suna ƙaunarta da masarautar sosai ko kuwa?
To gaskiya Malam Ibrahim sun nuna ƙauna da girmamawa ga ita Queen Elizabeth ta biyu kuma in ka lura kana iya ganin an yi layi mai tsawo wanda yake awa awoyi da dama suna bin layi domin su nuna juyayinsu da girmamawa ga ita sarauniya kuma da masarautar.
To wani abun koyi za a iya cewa ta burma magajinta Charles?
To abin da zan ce anan gaskiya sarauniya Queen Elizabeth ta biyu ta nuna da'a da tarbiyya da tsari na mulki a gurgudu lokacin da take mulki.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniya. Amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin ambaliyar ruwa da ake samu a wasu sassan Najeriya sanadiyar mamakon ruwan sama a kasar na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar kasar musamman mazauna karkara. Shugabannin masarautun gargajiya a jihar Jigawa ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fuskantar ambaliyar sun fara neman agaji ga talakawansu daga gwamnatoci da hukumomi masu zaman kansu saboda mawuyacin halin da al'ummar suke ciki. Mahmud Ibrahim Kwarina dauke da rahoton.
Wata kididdiga da hukumomin jihar ta Jigawa suka fitar ta nuna gonaki masu fadin hekta kimanin 200,000 ne ambaliyar ta mamaye a kananan hukumomi 22 da ambaliyar ta munana, yayin da wannan iftila'i ya rusa gine-gine a kauyuka da garuruwa fiye da 500. Kananan hukumomin Ringim da Kafin Hausa da Auyo da Birnin Kudu da kuma Dutse na cikin yankunan da wannan ambaliya ta munana ainin.
Sunana Hefi Uchamu, akalla ni gona ta kai hekta 200. Gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita, abun sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A satin nan ma ruwa ya dawo wata gona ta da take gefe ita ma ta kai hekta 50. Ita ma ruwa ya zo ya tafi da komai ba abin da za a amfana a ciki.
Sani Muhammad Kabir Tijiyo, gininnika sun zuzzube, hawa ma zube, na dan uwana ya zube, to he dai mu ce alhamdulillah duk abin da Allah ya ma gyara ne.
Wasu daga cikin al'ummar Jigawa kenan da ambaliyar ruwa ta yi wa barna. Kini dai shugabannin gargajiya a jihar suka fara neman a tallafa waɗannan talakawa nasu. Alhaji Musa Muhammad Bello shine dagacin garin Hirin, wani ƙauye mai dimbin al'umma da ke sana'ar noman rani da na damina a ƙaramar hukumar Birnin Kudu.
A ƙalla za mu samu gona ta kai 2,000 ko 3,000 wanda ta lalace. Akwai shinkafa, akwai ta gero da dawa, akwai kuma ta gyaɗa wanda ruwa ya cinye ta lalata ta. Banda kuma harkar gidaje kan dama wannan abu ne ya zama ruwan dare. Kuma muna neman taimako ne ɓangaren abinci da kuma ɓangaren harkokin noman da za a yi na rani nan gaba. Mu za a taimaka shi ne zai farfaɗo da wani abu daga ciki akan abin da aka lalasa.
Shi ma hakimin gundumar Sinjimi na Alhaji Adam Muhammad na Kudu ya ce rayuwar talaka a yankinsa na cikin yanayi maras daɗi.
Gundurwa bai taɓa hawa ba ma a bana ya shiga, domin ni ganin idona ne wanda ba su taɓa ganin ruwa ya hau ta nan, amma bana Allah ya hau da shi ta nan wajen. So wani abu dole mu kai kokenmu domin kusan wani ba shi da abincin ma da ya ci, to gidansa ya faɗi. Dawo da ya ɗan noma yanzu haka a cikin gona za ka samu gyaɗa ce ruwa iya gwiwa a yanzu haka. Kaga da gyaɗar da wani amfani sun zama kwandon ba za su amfani ba. Saboda haka muke koke ga mahukunta da kan duk wanda Allah ya ba iko duba wannan abu.
Kinjile masu kula da lamura suka fara sashen cewa al'umma jihohin Najeriya irin su Jigawa ka iya fuskantar kalubalen karancin abinci saboda wannan iftila'i. Amma kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Alhaji Awon Ɗanladi Sankara ya ce gwamnati na ɗaukar matakai.
Akwai iri da yake mai saurin yi kamar iri na kankana, iri na su tumatur, su tattasai, zuwa za mu ba da wannan iri ɗin nan wanda zai saurin fitar da mutum daga cikin wannan raɗaɗin asarar da ya yi. Bayan irin nan mu ba da takin mu, kowa yanzu mun riga mun yi kwamiti a Under Agriculture na ya za a yi. Allah ya yarda na san gwamnati za mu yi iya ƙoƙari mu ga yadda za mu yi mu taimaka wa mutane.
Wani sabon al'amari da ambaliyar ta zo da shi Jigawa shine wayar haɗuran kwale-kwale da ke salwanta rayukan mutane kusan kowace rana, lamarin da ke girgiza zakatan al'ummar jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To madalla an gaishe ka Mahmud Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Hanifa, yayin da shugabannin kasashen duniya ke ɗunguma zuwa birnin New York wajen taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasar China wadda ke ta ƙara ƙarfi na mai da hankali kuma kan wata hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke wani taron a can ƙetaren tekun Atlantika a Geneva. jami'an diplomasiyyar China suna ta fitowa fili suna magana da kuma zawarcin wasu takwarorin aikin su a wurin taron da ake yi kan batun yancin dan adam dan kawar da yuwar sake kiran da adada binciken matakan da take daukawa dan magance tsauraran ra'ayoyi a Xinjiang biyo bayan wani rahoton majalisar dinkin duniya kan yadda take musguna ma yan kabilar Uyghur da sauran kabilu masu rinjayen musulmi. Wata kungiyar mayaka mai alaka da gwamnatin Somalia ta halaka mayakan Al-Shabab akalla 45 ta kuma fille kawunan wasunsu a cewar wasu ganan uku a jiya Lahadi, yayin da yan kasa a yankin tsakiyar kasar ke dada daukar makamai suna tunkarar yan tawayen. Fille kawunan yan tawayen da aka yi ranar Asabar ya biyo bayan wata fafatawa ne da aka yi a yankin Hiran da ke jihar Hirshabele, inda aka yi ta kazabun fada a wannan watan tsakanin Al-Shabab da sabuwar fadaddiyar kungiyar mayaka mai alaka da gwamnatin tarayya. Al-Shabab, wadda kungiya mai da'awar kishin Islama ce mai alaka da Al-Qaida, ta yi ta yakar raunanar gwamnatin kasar Somalia tun daga shekara ta 2006, so take ta kafa tsatsauran tsarin Islama. Al-Shabab ta yi ta kokona gidaje, ta yi ta lalata rijiyoyi, kuma ta yi ta fille kawunan mazauna yankin Hiran, a cewar mazauna wurin. Wannan gami da harajin da ta sa mutane a daidai lokacin da ake fama da fari mafi muni cikin tsawon shekaru 40 ya sa alatilas mazauna yankin sun shiga daukar makamai.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai kasar Ghana. Kwararar dubban jama'a daga jihohin arewa mai nisan kasar zuwa manyan birane ke barazana ga harkar noma a kasar ta Ghana da ke yammacin Afirka. Rahoton baya-bayan nan da hukumar NDPC mai fafutukan samar da ci gaba da kasar ta fitar na cewa tsakanin shekarar 2017 zuwa 2022 an samu karin fiye da kashi 60 cikin 100 na mazauna yankunan karkara da ke kaura daga arewa mai nisa zuwa cikin birane. Wakilin Hamza Adam daga Kumasi na dauke da karin bayani.
A jihohin arewa mai nisan kasar Ghana an fi amfani da matasa wajen noma, amma kuwa mafi yawancin matasan na sauya masuguni zuwa birane, abinda ke barazana ga samar da isasshen abinci a kasar. Malam Aminu Shampang, shugaban mazauna a masugunin masu kwararowa daga jihohin arewa mai nisa da ke nan birnin Kumasi, ya bayyana cewa ko shakka babu sana'arsu ita ce noma, amma rashin inganta ayyukan noma ne ya kai su ga sauya masuguni.
Ba da son mu muke zuwa ba, ka duba wani nan aikin da zai yi gidan yanzu kamar yanzu cikin noma inda fatala zai guri kai inga amma ka da kudin da zaka fi fatala da mai yara kai kai noman da kudin tsakta eka guda almost 120 ka lura eka guda da saura mashi da ke ciki in ba kudin hannu ka yara kai kai wannan duka sai ta wannan yana duwa in bai bai noman to ga barin gudun kai ta je duban ga yanda ra duka in an ya muna da guwa cikin wasu ababa
shi kuwa Malam Jafaru Dankwabiya, mai sharhi bisa harkar noma a kasar, ya jaddada muhimmancin daukan mataki ko kuma Ghana ta tsunduma cikin halin rashin isasshen abinci.
A Ghana, musamman arewacin Ghana, mutane ke ayyukan da yawa in ya zo kan noma, shuki, yada taki, dukkan su da ana amfani da mutane ne. To in ka duba rahotannin da ake yi yana da ban tsoro saboda irin mutanen da suna barin arewacin Ghana suna zuwa birni saboda neman amfanin rayuwa suna da yawa. Haka zai kawo mana matsala, saboda ma ya kawo matsala. Me yasa nace ya kawo matsala? Da farko saboda yawan mutanen da ake samu suna aiki kan gonannaki, farashin da zaka biya su yana kasa. Shi yasa zaka samu mutum daya yana noma musamman eka 100 ko fiye da haka. Amma yau saboda wa'annan tamaruka masu karfi da zasu yi wannan aikin ba su, ya bari yau kadan da suka saura aikin da za su yi da mutane goma za su yi yau mutane uku za su yi ya bari yau pricing ya je sama sai sa masu gona da yawa suna ganin ba su iya su biya wannan price so sai sa kaga in mutum da yana noman eka 100 yau saboda pricing dole shi dai ya rage karfin shi saboda ya samu ya iya yayi noma har in mutum samu a rage filayen da ake noma kai to gane da kanshi ta samu matsala cikin abincin da mai da ake samu
malam salim bamba jami'i ne a hukumar raya ci gaban tsakiyar birane da zangonnin fadin kasar Ghana
daya daga cikin policies din da aka kawo da zai taimaka da manoma yanda za a yi waɗannan mutane da ke fitowa waɗannan kananan garuruka kauyuka suna zuwa cikin birni su iya su bar zuwa shine planting for food and jobs na biyu aka kawo wannan policy ko mataki da ake cewa rearing for food and jobs waɗannan mataki da aka kawo ba saboda kome ba an kawo shi ne saboda yawanci mutane da suke fitowa waɗannan garuruka suna zuwa manyan gari su iya su samu aiki na yi wannan tallafi da ake bayarwa ga nan gaidi idan da ake ba manoma su iya su yi noma su ci an noman da suke yi wannan babban mataki ne wanda muke ganin da ya kamata ya taimaka da wanga al'amari wanda yan uwaye muke fitowa wayannan kauyuka da kananan garuruka suna zuwa birni domin neman abin da za su
jihohin arewa mai nisa suke kan gaba wajen noman abinci wanda jama'ar su za su fi tare da fitarwa zuwa birane da ma kasashen waje domin samar ma kasar kudaden shiga Hamza Adam muryar Amurka ka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adams da wannan rahoto to masu sauraro kada amanta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 yanzu kuma sai ku kara gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadan mutanen da aka danne wa haƙi. Kama daga lamarin gado, take haƙin dan adam, yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu. Shirin zai daura kan batun bacewa wasu mutane hudu a jihar Taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da rayuwarsu. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gume. Shirin na ci gaba da bin batun batun mutane hudu bat ko sama ko kasa daga gayyatar su ofishin yan sanda na Gazabu dake karamar hukumar Bala a jihar Taraba tun watan Fabrairun bana baya ga jin hanyoyin da rundunar sojan Najeriya ke bi dan karbar irin wannan korafi ta hanyar sashe dake shiga tsakanin farar hula da sojoji kamar yadda manjojinar Marcus Kangi ya bayyana mun yi kokarin jin ta bakin hakimin Gazabu ta hanyar sakatarinsa wanda yace ba shi da cikakken bayanin abin da ya faru kuma a yanzu amma sauya musu wurin aiki yanzu haka muna tuntubar babban masarautar Kurjabu dake da haƙin kula da masarautar Gazabu karamar hukumar Bala dai tana da masarautu biyu dake karkashin sarakuna biyu da suka haɗa da Kurjabu da Bakundi da zaran mun samu zantawa kan matsayin masarautar kan wannan lamari da yanda alakar take da jami'an tsaro za mu kawo muku yan uwan waɗanda suka bata bat sun dau lauya mai suna Muhammad Mujahid dan bin batun inda tuniyar rubuta takardar neman bahasi ga kwamishinan yan sanda na jihar Taraba ga dai magana daga bakin mai ita
ni suna na Muhammad Mujahid Muhammad ni lauya ne ina practice a nan garin Gombe tabbas sati biyu da suka wuce akwai wanda ya zo ya same ni cewa gashi abin da ya faru da yan uwansa sun shiga hannun yan sanda daga nan kuma ba a san inda suke ba kuma har ana tare rade radin kaman ko an kashe su ne ma karshe ko sun shiga hannun sojoji ko kuma suna hannun yan sanda so mataki na farko dai da muka dauka shine nayi interview wato na tattambayi su mutane din da suke da alaka da waɗannan mutane da suka zo suka same ni din na bibbincika daga gurin su na ji labarin iya abubuwan da suka sani abinda muka samu shine tabbas akwai waɗanda suka san shi shugaban wannan police station na Gazabu wanda ba mu da sunan shi a yanzu amma dai muna da contact din sa tabbas ya invite ya kira waɗannan mutanen police station din sa kuma sun ansa kira har aka ba mu wasu beli a cikin su aka rike guda daya sannan washi gari waɗansan da aka rabu da su aka ce su tafi da wanda aka ba mu beli ma duka suka ƙara dawowa mutum uku daga cikin su suka dawo police station din akan su bi kadun shi wannan wanda yake hannu su ji menene matsalar to a wannan dawowar nasu ne dai ba san me ya faru ba an san dai sun koma akwai kuma waɗanda suka zo suka ga kayan su da takalman su da waye haka kuma aka tabbatar musu cewa suna nan a kame amma ana bincike akan su ba za a rabu da su ba sai daga baya to daga nan dai kuma ba ƙara ganin su ba ba ƙara jin labarin su ba ba komai sai dai ake ta rumors na cewa ainihin wato an kashe su to da muka duba wannan labari sai muka ga iya wanda muke da tabbas akai shine cewa waɗannan mutane suna hannun polisawa amma ba mu da wani labari a yanzu kwakwara mai inganci da ya nuna cewa bayan nan kuma akwai inda suka yi ko an kashe su ko kuma sun shiga hannun wata hukuma to don gane da wannan ne sai muka dawo mataki na farko saboda mu ga a wajen karrama su ma kansu ƴan sanda din agency ne na gwamnati wanda akwai tabbas ba ta gari a cikin su amma kuma su ma suna kokarin su iyaka sai muka ba su wannan girma muka rubuta takarda zuwa gurin shi shugaban yan sanda na jihar Taraba gaba daya cewa gashi muna tunanin akwai abin da ya faru a Gazabu amma dai ba mu da conclusion menene asalin abin da ya faru saboda haka muna neman taimakon sa a bincika a samu inda mutanen nan suke saboda su ma jama'ar gari su ga cewa ita hukumar yan sanda tana da adalci kuma tana yin aiki ne dan su to mun tura wannan takarda ranan Juma'a na wancan satin kenan wancan Juma'a kuma da izinin Allah ranan Litinin na zagowa commissioner yan sanda ya riga yayi forming team ya hada mu da wanda su za su yi bincike akan abun kuma sun ce mana mu lallai mu je mu ba su bayani saboda su ga abin da za su kama su fara bincike akai
barista wannan ya nuna dai kun fara bin matakin daga asalin waɗanda suka gayyace su kenan kafin labarun da aka yada na daga bisani na cewa sojoji sun kuma mika mutanen hannun sojoji ne daga nan suka bata ka daina jin dure su
wato abin da yake faruwa cikin su waɗanda muka yi bayani da su ba wanda ga lokacin da aka ba masojoji ba wanda yake da tabbas na an ba masojoji amma akwai mutum daya da yaje ya bi kadu ya ji labarin menene yake faruwa bayan an yi rade-raden cewa an kashe su ya je ya samu shi wannan officer in charge na police station din shi officer yake ce masa sojoji ne suka sa su su kama su kuma sun ba da su a hannun sojoji so tunda ba mu da tabbas ba mu gani ba amma dai shi ya fada sai muka kai kara gurin shugaban sa wato commissioner of police shi ya bincika in har da gaskiya ne ya ba da su a hannun sojoji binciken zai nuna sannan kuma za a ci gaba da bibiya har wajen sojojin har a samu menene ya faru da su kuma yanzu a wani yanayi suke ciki
Barista Muhammad Mujahid akwai jami'i na kula da hakokin yan adam ne wanda shi dake zaune a nan Bali wato karamar hukumar dake dauke da wannan kasa ta Gazabu gaza da hakimi ne sunansa Dr. Uba Bali wanda shi ya hakikance ya iya binciken da ya gudanar cewa waɗannan mutane fa yanzu ba sa maraye
tabbas an yi wannan rade-rade sosai kuma ko su ma waɗanda muka yi magana da su abubuwan da yake nuna cewa akwai labari kauli ne mai karfi dai kam na cewa da gaske an kashe su amma ka san mu tsarin aikin mu na lauyoyi idan aka je kotu akwai iya mataki da sai an kai wannan sai ka tabbatar ma kotu ya kai wannan matsayin kafin kotu ta yadda cewa eh tabbas ya faru babu wanda ya gani babu wanda ya ji shi yasa ba na so in yi concluding amma duk yan kauye da mutane da suka taru akwai wanda ya ce akwai rijiya da ake jefa mutane an kashe su da sauransu to amma wannan labarai ne ba wanda ya gansu a ciki ba wanda ya san suna ciki wannan duka bincike dai zai zo ya nuna kuma ba na cewa wai ko ba a kashe su ba ko an kashe su ni dai ina bin aiki na ne tunda na san yanayin yanda aikin yake tafiya shi yasa ba na yanke hukunci akan menene guda ya faru amma dai na tabbatar in Allah ya yarda in an yi bincike yanda ya dace bincike zai nuna menene matsayin da ake ciki
kazalika ɗan uwan ɗaya daga waɗanda suka batan Abbas daga Gambu a tsaunin Mambila sun buƙaci gwamnatin jihar Taraba ta shigo maganar don gano musu inda ɗan uwan suka shiga
sunana Muhammad Awal sani na ne da fata sunan shi Muhammad Abbas yana aiki ne a garin Bali tun 24 February har zuwa yanzu ban sake jin labarin sa ba yanzu ke 27 months kenan
eh ba mu labari wani tun lokacin da shi Abbas ya bata zuwa yanzu me kuke yi wajen nemo shi kuma wani labari kuka samu
eh to da muka yi bincike aka ce an kai su a police station a Gazabu mun je har wuri aka ce mana an kawo su ne wasu ne suka kawo su kuma an zuwa an ɗauke su to daga baya sai muka fara jin jita-jita wasu sai an kashe su kuma sai an tafi da su. To har yau ba mu ji labarin su ba mu gaggawa ba.
Ba mu labari menene asalin sanar shi dan uwanka Abbas ne?
Asalin muna za a ne. To ya ce yana sana'a wannan yakin waya a Bari kuma yana yin harkan irin wannan harkan daga yari.
Sai da me?
Kuma yana noma a Bari. Yari.
Me yari?
Yari akwai ciwon da ake cirewa wannan a gefen ɗaukan kwanin din. An cire ana tattarawa ta babban mota sai ya kai wannan kwakwani. Yana harhaɗa wannan yari aikin da yake bari kuma yana noma.
Shi kenan haɗa mu da mahaifiyarku mu mata magana.
To gata nan. Ke dai ba ta jin Hausa sosai.
Za ta iya ta yi Hausa da yadda za ta iya yin kuma sai Fulatanci take ji kenan.
Fulatanci ne.
Ta yi magana da Fulatanci ta yi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Jamne
alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Wawan awalwa do hala Abbas.
Abbas kamin ka wari hatto nde wari hatto. Wari wali. Wari bande mako nai. Le wari bande mako nai sanyande alarba. Wohoti. Le wohoti alarba ba. Alamisa. Ivi ambe nangi Abbas. Kisidi mo. Iyani moye nangi mo. Mi revi ya ukambebe anda. Ivi ambe nangi we. Kisidi we.
Wato abunda take faɗa shine ina zuwa baba abunda take faɗa shine ita ma labari ta ji cewa an kama Abbas kuma an harbe shi ko bata san ko waye ne ya harbe shi ba. To muna jin ki ci gaba da yi mana bayani da Fulatantin.
To ne ya ne shi ne sai wani amma ma ko ya ga lara hakkin ne. Me ya yi bai biyan kan da bai ai gawa ai ji ne sakin ne hawa wuro ai ai hawa wuro ko ai ai ga sakatan.
Wato abinda take cewa ba su gaggawarsa ba in ma an harbe shi ne kuma sun je sun duba ba su samu wani abu da yake nuna haka ba. Wato dai kawai kamar sun bata ne kawai an daina ganin su.
Kawana ku mina na tawala mu ku an daina bingel wanda ai da mako sai alkhairi ko wannan kan diga ummi ko hawad ko banani lati wala ku mina an daina.
Wato abinda take faɗa shi ne tun lokacin da Abbas ya taso alheri ta sani game da shi ba ta san wani abu na sharri ba don haka yaron kirki ne.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. Ga waɗanda ke son sake sauraron wannan shirin da ma wanda ya gabata sai a ji shafinmu na yanar gizo. Yanzu amadan duk faɗa ka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina Nasir Adamere Kaya ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla an gaishe ka Sarfilu Hashim Gume. Masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Hanifa kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaki a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira marigayiya sarauniyar Ingila ta biyu Kamala mai mutunci wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi a London. Sannan yayin da shugabannin kasashen duniya ke dunguma zuwa birnin New York wajen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya, kasar China wadda ke ta ƙara ƙarfi na maida hankali kan wata hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kuma wadda ke taro a Geneva.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington. Ma'assalam.